إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درن جمعة درن بقي دوتر ربيع الآخر shekara ta 443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da 11 ga watan November shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 73 cikin jerengen darussa daga littafin As-siyasatu Shar'iyya fi Islahi Ar-ra'i war-ra'iyya wallafar al-Imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rasu ne shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi na as-siyasa shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da jagoranci da shugabanci Allah ya saka mishi da alkhairi zamu tashi a inda malai yake cewa faslun wa amma al-huquq wal hudud allati لآدمي معين فمنها الدماء ما لا يتيقى وتقبى وأما الحقوق والحدود يتيقى دنقني دا حقوك والحدود دا كمه كنتو كنتي التي لآدمي معين وان دا حق تي تي ومتانين وان انتان كنتو كنتي دا سقبات أبايا قم دا شنجيا دا زنا دا رزا da nata mukamai da ta'aziri da makamantansu su suna da alaka ne da al'umma dukanta haƙƙin al'umma ne haƙƙin shugaba ne haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya gindaya ne a shari'a to akwai kuma wasu haƙoƙi da suka shafi ɗaiɗaiwar mutane su za a yi magana a nan haƙƙin mutane ɗaiɗaiwa sai ya ce fa minha daga cikin ire-iren wannan haƙoƙi akwai addima haƙoƙin jini ma'ana kisan kai ko rauni da za a jiwa wani a jikin jikinsa ko a lalata masa wata gaba daga gaɓoɓin jikinsa to yanzu wannan haƙƙinsa ne shi ɗan adam dan haka yake da ƴancin ya ce ya yafi amma ka ga yanzu haƙƙin zina wanda aka yi da ƴarsa misali ko da matarsa bai da ƴancin ya ce ya yafi wannan haƙƙin shari'a ne ta tabu sau amma haƙƙin jini an kashe maka dan uwa kamar da zamu zo muji an kashe maka da ko mahaifi in ka so kana iya cewa kaya ne kamar da zamu zo muji bayani akan wannan da haka ya zama haƙƙi ne na al'adamiyun haka kazafi wani yayi ma wani ko yayi ma wata mace sharrin zina ya kasa kawo hujja to nan ma tana da ƴancin ta bi kadin wannan defamation din ko kuma tace ta yafi da haka waɗannan haƙoƙi ne na ɗaiɗaiwar mutane ina fata muna gane qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تعقلون سنة الله يسالك شيوا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ورنن آيوي ne daga cikin suratul an'am 151 zuwa da 3 ya tabbata a cikin hadisi sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa wanda da yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga mata stamp koda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akanta yace to ya karanta waɗannan ayoyi dake cikin suratul an'am su yake cewa al-wasayil ashr wasiyoyi guda goma da Allah subhanahu wata'ala yau mutane a cikin suratul an'am. Ma'anar wasiya anan shine wato jan kunni, tankiya, umarni da hani. Waɗannan wasiyoyi ne muhimmai kwarai da gaske a cikin shari'ar musulunci. Amma shi mala ya kawo su anan ne, shahidin sa shine batu akan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Wannan shine mahallin sa. Abinda Allah yake cewa a cikin ayoyin a takaice, Allah yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, kace da waɗanda suka yi imani da kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta'alu kuzo atlu ma harrama rabbukum alaykum, in biya muku bayani game da abinda Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta a gare ku. Allah tushriku bihi shay'a, kar ku sake ku yi wa Allah shirka. Wannan shine abu na farko. Lafazin tushriku majzumun ne bila, ko kuma ya zama mansubi ne da an din da ke cikin ladin, kamar da Allah ya ce qul inni umirtu an akuna, to haka nan da aka ce Allah, ko ya zama an din da jami'a jazma, ko ya zama la din da jami'a jazma, dina daukan haka wannan suna gogoriyo wajen yi masa jazma. Kisa batu game da shirka al'amari ne mai nauyi kwarai da gaske. Allah subhanahu wa ta'ala baya son shirka. Shi sa Allah yake cewa takadu samawati wa tafattarn wa tanshaqqa al-ard wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada. Allah yace wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada, cewa da yake Allah yana da da kuma a bauta wa dan Allah din lahadi, abinda kirista suke yi. To Allah subhanahu wa ta'ala yana jin zafin wannan. A cikin hadisi al-Imam al-Hakim da isnadi tabbatacce, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dan adam yana cutar da ni na halicce shi inji Allah, kuma ya bauta wa wani na, sai Allah ya ce to zai zo ya tarar da. Ma'ana Allah yana shakawa akan munin aikin shirka. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsananta maganganu akan shirka a wurare mabambanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ta, yayi alƙawarin wanda duk ya mutu yana yin ta ba zai tsira ba. Zunubi ne wanda duk wanda ya mutu yana yi ba zai tsira ba. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ubangiji ya tsare mu. Da haka ya kai musulmi kai kokari duk halin da ake ciki ka guje wa shirka, kar ka sake kai ta. A cikin hadisi tabbatacce wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayu dhanbi a'zam, wani zunubi ne mafi girma? Yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ka sanya wa Allah abokin hamayya alhalin shi Allah subhanahu wataala shine ya halicce ka. Wannan ita ce wasiya ta farko, Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, sannan kuma ku kyautata ma iyaye. Wannan ma al'amari ne mai girma da kullun ake gwama shi da batu akan shirka din. Anishkurli wa liwalidayka, haka Allah yake cewa anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa wasayna al-insana bi walidayhi ihsana, kullun haka ake fada. Kyautata ma iyaye da yin ainihin wato nan da nan da su, ai ta kula da su har bayan rasulunsu. Kula da iyaye yana da matakai mabambanta, mun tattauna akan sa wani karatu da muka yi a ajin munafasul Sheikh Al-Albani lil usul. Zaka yi komawa kuma cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Qurtubi, ya tattauna akan su a cikin suratul Isra'i, inda Allah ya bayyana kwatankwacin waɗannan ainihin wato ayoyi ire-iren waɗannan. Ina fata muna dide. Sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin, kar ku kuma kasance, kar ku sake ku kashe ƴaƴanku min imlaqin, saboda talauci. To kamar yadda muka bayyana a ran nan, min imlaq wato talaucin ya riga ya zo a cikin Isra'il, kuma khashyatal imlaq tsoron talauci a nan gaba. Shi yasa a nan sai aka ce nahnu narzuqukum wa iyyahum, don ku ne kuke cikin talaucin. Can kuma tunanin kada talauci a nan gaba ya hana ku kula da su, sai aka ce nahnu narzuquhum wa iyyahum. Ya rahama ce, tausayi ne, kyauta ce daga Allah. Al'ummar musulmai mu guje wa kiyayyar da muke wa haihuwa,
mu guje wa kiyayyar da muke mahaifan yaya mu kokari mu cikawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burin sa na samun yawan al'umma sannan kuma tashi tsaye wajen yi musu tarbiya da samun musu da bukatun rayuwa da Allah ya daura akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutun zinubi ya wulakanta waɗanda ke karkashin sa iyalan sa kenan mata da ƴaƴa da sauran shi karkashin ka idan kaulakanta su to wannan ya ishe ka zinubi a wurin Allah dan haka Allah subhanahu wataala ya ce wala taqtulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku khashyata imlaqin saboda tsoron talauci nahnu narzuqukum wa iyyahu mu muke azurta ku da su da ku da su Allah ya sake cewa wala taqtulu wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan kar ku kusanci alfawahish wato ababan ki waɗanda fitra ma ba ta son su dangin zina da sauran dangoginta zina da madugo da luwadi da fiyade waɗannan alaƙoƙi na haramun sune alfawahish sune asalin alfawahish ma zahara minha abinda aka yi a fili wa ma baban da kuma wanda aka yi a boye shine ma zahara ma taf'alunahu alaniyatan wa ma baqana ma taf'alunahu khifyatan akwai zina wanda ake yi a bayyane kowa ya sani ga gidan yin zina din nan ga mazanatan inda yake zuwa to wannan shine ma zahara to ka guje mishi haka ma baqan wanda za a je a boye ba wanda ya sani daga kai sai Allah da ya hadice ka to wannan ma ka kiyaye shi wanda kace ma zahara shine zinal hawanik zina a gidan karuwai wanda yake da lasisi kuma batsana abinda kuma yake a koyen suka ce shine wato zinal ahir zinan kwarto ka kwarto baya bari a ganshi idan da a ganshi rana ta bace mishi to shine da mai zina a gidan karuwai hotel da mai zina yaje yabi matan mutane a boye shine ma zahara wa ma batsana wanda suka ce ma zahara shine ainihin abinda kowa ya san sabo ne kowa ya san zina ne kowa ya san fasikanci ne kuma batsana shine ababan da ake da sabani a kan shi ababan da wataƙila an ga ana yi ba batsana wanda an ga ana yi hala ba za a hana ba shine irin wannan zaman tadi da ake yi zaman fira mata suna yawo a gari tsirara suna cakuɗiya da maza wannan shine ma batsana ai kaga wannan ba kowa yake ganin cewa laifi bane abun da yasa da aka wannan fassarorin saboda a jahiliya suna da nau'o'in abubuwan da suke duk da yaduwar alfashin zina a jahiliya amma suna yin ta ne ko dai a hawanik wanda suke zuwa su yi a hawanik to ba sa jin shakkayin ta amma suna jin tsoro da kunya a samu labarin mutum yana mu'amalar zina da wata ƴa keɓantacciya ko kuma da mata aure dan kaga an tara yake cewa yake kuri yana cewa agshafa tatal hayy inda haliliha wa idha ghaza fil jaysh la agshaha yace ni idan zan je gun wata mata a anguwan mu to sai dai in je gun ta tare da mijinta in raka shi gidan amma idan mijinta ya tafi kasuwanci ko yaki ko farauta ba na zagayawa wurin ta kwarto kenan saka har alfari suke cewa ba sa yin kwartanci wa idha ghaza fil jaysh la agshaha wa agud qarfi ya imbarat li jarati hatta tuwari ya jarati ba awa yace idan ma budurwa ta fito daga gidan makwabta sai in rinsa ina har ta wuce dan ka ba sa bin yayan mutane ba sa lalata yaya anguwa amma za su fita can inda aka aje karuwai professionals citizens suna ganin wannan ba matsala to duka an hana ina fata mun gane wannan Allah ya hana wannan gabaki daya wasu kuma suka ce abinda ake nufi da ma zahara shine waɗanda ta bayyana suke bayyana zinar irin yanzu inda mutane za su zo suna bayyana ta a social media suna bada labari a cikin groups da suke abin nan da suke yi na WhatsApp ko Instagram ko makamancin su sun yi zinar ko sun yi luwaɗin ko sun yi maɗugon a ɓoye ba wanda ya sani sai Allah da ya hadace su sai mala'ikun da ke rubutawa sai su zo kuma su bayyana cewa ai sun yi kaza to wannan yana daga cikin mazaha me yin haka yana nesanta kanshi daga rahama da tubar da Allah yake mabayi idan sun yi sabu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin masu zunubi za su iya tsira Allah ya gafarta musu in banda masu bayyanawa yace wanda suke zinubai da daddare su su bayyana da rana Allah ya sake cewa illa wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe abinda Allah ya hana kashewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato bashi kariya na jini da rayuwar mu'minai kar ka je ka kashe wannan shine mahallin da malai ya kawo mana wannan ainihin wato mas'ala a nan wajen game da kisa wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi kar ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai ainihin wato idan da hujja hujja shine a kama mutun da laifukan da suke wajen kisa kaman ridda kaman wanda aka kama shi zina aka kama da shedu da cikakkun bayanai kuma ya zama ya taba yin aure kamar kuma wanda yake ainihin wato ya kashe wani za a mai kisa su anan babu laifi mu ambaci wasu hadisai idan malam zai kawo mana bayanai masu yawa akai amma babu laifi mu ambaci wasu hadisai saboda nauyin magana kuma ita ce dama mahallin al-imam Abu Muhammad al-Maqdisi yana da littafi musamman mai suna Tahrimul Qat last week na zo da shi da tunanin da nuna muku shi yanzu kuma na bar shi a gida juz'i ne haka wanda ya rawaito hadisi wajen guda 55 da isnadojin su wanda suke nuna haramci da irin bala'in da ke cikin zulumin kisan kai babu laifi mu ambaci wasu daga cikin hadisan wanda galibin su mun san su dan mu tuna wa junan mu hadisi na farko nake so na tuna mana shine hadisin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath jinin mutum musulmi baya halasta sai da ɗayan abu uku sune waɗannan da muka faɗa as-sayyibu dhani da kuma ainihin wato al-mufariqu li dinihi da kuma al-qati wanda yake kisa za a yi kisasi ko wanda yayi zina yana da aure ko wanda yayi ridda ya ba addinin musulunci waɗannan su kaɗai ne ya halatta a zubar da jinin su kuma su ma hukuma ce take da ƴancin zubar da jinin ba mutanen gari ba sannan a wani hadisi na Imam al-Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihat al-janna wanda ya kashe kafirin amana ba ma musulmi yake nan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba zai taba jin kanshin aljanna ba wanda ya kashe kafiri na amana a cikin musulmai ka kashe shi to ka jawo kanka sawarwari kalla hadisin Usama ta dan zai wanda ya kashe wani mutum a wajen yaki na jihadin musulunci bayan mutumin ya faɗi kalmar shahada yace da ya dawo aka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ga abin da ya faru cewa wani kafiri an ritsa shi da ya ga mutuwa ido da ido sai ya kalmar shahada duk da haka Usama yace ni sai na karasa shi ɗayan mutumin musulmi ya kira bi da shi Usama ya karasa shi da aka zo aga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi a qatalta hu wa qad qala la ilaha illallah kai Usama kanka ɗaya kuwa yana faɗan la ilaha illallah ku kishe shi yace ai ya faɗa ne dan ya tsira annabi yace ka tsaga kirjin shi ka ga haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kushe ba yana mun tankiya yana mun ainihin wato kamar kace yana mun matifa yana mun tankiya yace sai da dai nadama dama ban musulunta ba sai bayan wannan lokaci ma'ana da ya zama man makarre a musulunta bai zama daga cikin as-sabiqun al-awwaluna ba yace sai da nadama saboda abin da ya shi Khalid ibn al-Walid haka yaje kashe wasu mutane a irin wannan yanayi komanda ne na musulunci ya kashe su ta shan ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni abra'u ilayka mimma fa'ala Khalid ya Allah ba ruwa na na zara hannu na ba da hannu Khalid wannan fa komandoji ne jama'a cikin sojojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane hadarin da ke ciki haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo khutbatul wada'i yayi ta nannagawa yana magana yana cewa yau wata rana ce wani gari ne wannan wani wata ne wannan suka ce Allahu rasulullah yace yau arfa ce kuma wannan watan aikin haji ne kuma nan makka ce gari mai alfarma yace to ku sani inna jima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi alikum hadha yace ku sani da cewa wannan wannan jinanan ku da dukiyar ku sun haramta ku ci su ku ce mutane dukiyar ku zubar da jinin su kamar da wannan garin da wannan watan da wannan ibada take da alfarwa haka an ka dauki ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin bukhari da muslim idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fil nar idan musulmi da musulmi suka dauki makami suka yaki junan su daya kashe daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin su ya mutu mun karanta wannan hadisi a baya da mun dake cikin sa a cikin riwaya al-imamu ahmad al-imamu an-nasa'i da abu daud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafir aw mu'minan yaqtulu mu'minan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin zunuban da yan adam suke in Allah ya ga dama sai ya gafarta musu amma zunubi biyu Allah ya alƙawarin ba zai gafarta su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace zunubi na farko shine mutumin da ya mutu kafiri bai tuba ba zunubi na biyu mutum musulmi mumini ya kashe wani a cikin riwaya wata riwaya kwatankwacin wannan taliban muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na je gun Allah na roƙa na sake dawowa na roƙa na sake dawowa na roƙa cewa Allah ka bani dama in cece musulmin ya kisa kai Allah yace babu cito kina ibnu abbas da aka tambaye shi sai jaa ya cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha aka ce to ba Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shin kisa be shiga cikin liman yasha ba ibnu abbas ne yace sahihiyar magana an sake togace kisa daga cikin wannan wacce ayata togace shi kuma gar hadarin da ba waccan ayar ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ta ƙara cire abin nan ma duna zalika zaka yi zunubi biyu sune Allah baya yafewa daya zunubin da zaka yi wa Allah shine shirka daya zunubin da zaka yi wa bayin Allah mafi muni shine kisa Allah baya yafewa wannan zunubin zaka mutane su san wannan jama'a saboda yanzu kisa yayi sauki kamar yadda yake a cikin alamun tashin alkiyama dama daga ciki za a wayi gari mutane za su ta kashe junan su ba kai ba gidi zamu zo mu karanta wannan hadisi zai baka haske akan wannan a wannan hadisi ya ila yau wanda al-imamu Abu Dawud ya rawaito shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalul mu'minu mu'naqan salihan ma lam yusib daman haraman musulmi ba zai gushe ba cikin rufin asiri da nagarta addinin sa matakar bai taba wani jini da ya haramta ba duk zunubin da yake dukkan tobarar da yake duk wasan da yake da ibada har yanzu yana da sauran window na tsira yana da sauran rufin asiri a wurin Allah matakar bai kisan kai ba haka nan wata rana wani mutum a kashe mishi dan uwa kamar da Imam Abu Dawud haila ya rawaito shi da Nasa'i wannan mutumi ke yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah na ga wanda ya kashe mini dan uwa wannan riwaya tana da ma asali a cikin muslim kissa ce wata dole tsayi haka ba haka nan bahawi a cikin mushkilul asar yace na ga wanda ya kashe mini dan uwa zan je in kashe shi sai annabi ya ce mishi in qataltahu kunta mithlahu in ka je haka nan ba shari'a ce ta kashe wanda ya kashe ma dan uwa ba kace bari ka dau fansa da kanka to ka zama irin shi me irin shi shine wanda ya irin wannan yake da kisan kai daka da kai da shi za ku tafi to ba daidai bane ka ce wannan wani ya kashe maka dan uwa barka dokon sa da kanka zaka sa kanka a cikin irin laifin da yayi to ku ji ba jama'a wanda ya kashe maka dan uwa aka ce kar ka dau fansa da kanka ina kuma ga wanda kuka kama barawon mashin wani ma zargi ne ba a tabbatar ba tukunna ko barawon ne ko ba barawo ba ana yin kwalala sai mutane kawai su buge shi su same taya su kona shi kuma suna ta ihu suna murna ana covering life ana sakawa Facebook mu kuma da muka fi su hauka da jahilci mu ci gaba da cewa Allah ya saka muku da alheri ina fa Allah ya saka musu da alheri suna cikin bala'i jama'a sun dauka kansu daukakkiya kuna musu murna kamata ya ku fara musu ta'aziya domin wannan mutumin ko da barawo ne ba su da yancin su kashe shi har yanzu ran shi yana cikin wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah ran barawo sai ne a cikin annabi sallati harama Allah duk ko kama barawo sai ku dauke shi kawai ɗan sanda kun gama biya na ku su mai hukunci ko ka tsi mushi ya rage nasu kakka jawa kanka ja'ibar da zaka je lahira cikin matsala duk fushin da kake ka kiyaye wannan duk fushin da ka shiga da damuwa cewa kai ma an taba zace maka handset an taba zace maka roba roba an shigo ha gida dauke maka computer zaka tunda kaga barawo kawai zaka huta ushinka wallahi ka kiyaye Allah shi shota haka nan wannan hadisin jama'a duka ingantattu ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala mu'minan fa atabara bi qatlihi wanda bi ya kashe mu'mini ya takuda rayuwar shi da jinin mu'minin lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adada daga ranan da aikin da ya babu ruwan Allah shi wannan ma Abu Dawud ya rubuta shi izana a cikin sana Abu Dawud jama'a sannan a hadisi da kashe nake son kawo mana a wannan bigiran shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu sayakunu ahdathun wa ikhtilafun wa furqa za a yi sabani za a yi fitintunu kan musulmi zai rabu gida gida yace fa in istata'ata an takuna al-maqtul lil-qatil biye da za a yi kar ka sake ka zama kai kai kisa in babu makawa to kai ka bari a kashe a siyasa ne babbancin addini ne babbancin kabila gari tsakanin yan nan yankin da yan can yankin tsakanin wannan kabila da wancan kabila tsakanin wannan kauye da wancan kauye tsakanin waɗannan yan ta'adda da waɗannan yan ta'adda tsakanin yan kalare da yan soka zare tsakanin yan mai da yan mai ai kike kisa jama'a ba ana yi ba duka to kar ka sake ka zama kana cikin irin wannan sa'insa to wannan shi isnadin shi mai rauni bi isa hujja amma yana da shawahid shi ne kisan karanta mana wacin da wanda da cikin shawahid daga cikin su akwai al-imamu Abu al-Qasim al-Tabarani a cikin al-Mujam al-Awsat ya rawaito riwaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyakun ka khairu bani adam ka kasance kamar daya daga cikin ƴaƴan adamu din wanda Allah yake cewa id qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك تو عندما aka ce za a kashe yace inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi to kaza man kaire za a kashe al-imamu ahmad ibn hanbal yarwaytuha ila yushida al-imamu ibn shibana a cikin sahihin sa da isnadi akan sharh imam muslim daga sahabi abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر سنا حياء كرر أمي لشيد أبو ذر يا أبو يوشي سيدش يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا يستطيع لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنعه يا أبو ذر يا كيكي غني دان أكا يموى تتننتا ai yanzu mutum bai iya fitowa daga gida ya je masallaci saboda yunwa tare da tashi ya zakai annabi bashi amsa kafin ya amsa yace Allahu wa rasuluhu ala inji Abu Dharr yace Allah ya san yadda zanyi annabi kai kasai da zanyi sai yace mishi ta'affaf to ka kame kai hakuri kar ka kama bara da zagin Allah da cewa kai Allah ya kawo maka matsala kai sai shiga da fita kana bara kofar masallaci kofar asibiti kofar gidan abinci kofar ATM inda yake jana'iza inda yake taron sura da aure ko ila kana barace barace wannan duk bai da wani alfanu kana kai karan Allah gurin bayansa yanzu bara ma akwai corporate bara da yake ana yin bara online ana yin bara ga mutum ya sha lafiyayyen kaya yana bi office din yana kokosawa a shi bara yake ko yana tar mutuci yana nuna masa kati yana karecewa shi kurmani babiyansu ba kura mai bane wani yaji kulala zaka ji yayi magana mun gane to haka ne sai annabi kare cewa Abu Dharr ya abadar ara'aita in asaban nasa mautun shadid hatta yakunu albaytu bila abdi ya kake ganin kuma idan aka dinga mace mace har ya zama ma wani gidan shi ne kabarin shi mutum zai mutu a cikin gidan shi ba san ya mutu ba ya kwana ya wuni wani har gawatewa ne ai ta neman sa in ba Allah ne kawo abin da sauki akwai mutane a kusa ba shikenan sai ya zama kabarin sa annabi ya ce mishi ya zakai yace Allahu wa rasuluhu ala sai annabi ya ce mishi isbir kai hakuri Abu Dharr ko da ana haka kar ka gaza karfe ta ƙorafi annabi sake ce mishi ya abadar in qatalan nasu ba'dhum ba'da shine shahid din haka waye gari mutane suna kashe junansu hatta tagriqa hijaratu zayti min al-jima har wasu duwatsu a Makka madina da ake ce musu duwatsun manja ko mangira inda ake mutane suke zuwa suna shanya suna narka mai kaki ne ko makamancin su yace kaga har jini ya zuba a nan wajen kaifa tasna'u ya za kai yace Allahu wa rasuluhu ala Allah ya sani da rai sai Allah ya ce mishi sai Allah ya ce mishi uqud fi baytika to ka zauna a gidanka wa aglik alayka albab ka rufe kofar gidanka sai yace ara'aita ya rasulullah in lam utrak to koda nayi haka su ma suke san ba su kyale ni ba fa sai Allah ya ce mishi fa'ati man anta minhu yace fa'ati man anta minhu to ka je ka zauna cikin waɗanda suke mutanen kai inda kake da kariya fa kun fihim ka zama ɗaya daga cikin su kala yace fa akhudhu silahi in zan je dauki makami na koda wani tare na hanya da bai ci mishi a idan tusharikahum fi in ka dauki makami to kai tare da su kuma ka zama dan ta'addake inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi yace walakin in khashita an yaruka shu'a'us sayfi idan kana tsoran kada kaifin takobi ya kai gare ka ko kyallin sa yace fa alqi tarafa ridaika ala wajhika tabu'u bi ithmihi wa ithmika sai ka dauki mayafinka ka rulluba kanka kawai ka jira in wani ya kashe ka annabi ce shikenan ya kashe ka ya dauki zunubin ka da zunubin shi wannan a lokacin fitina kenan a lokacin da za a zama cikin tashin hankali ma'ana komun tashin hankalin da ake ciki kada ranka ya baka dama ka dauki makami ka shiga cikin wasu tawagan musulmai ku je ku kashe wasu tawagan musulmai ku mun gane jama'a duk bala'in da ake ciki kai da kashe cikin wannan Allahumma illa musulmai waɗanda suka yi tawaye wa al'umma suka zama ƴan ta'adda wa al'umma to waɗannan karkashin jagoranci da izinin hukuma to za a iya yakan su amma fada na tsakanin musulmai da musulmai akan gona ko akan shanu ko akan iyaka ko akan kabilanci ko akan rikicin masallaci ko rikicin wato rabon arzikin ƙasa ko rikicin fasa wani su tona gwamnati ga ƙasa ke azanta da makami ka bugawa wani za ku ɗebi ganima ba ka ke neman ganima ba jama'a duk wannan jahilci ne da maguzanci to ballantana ko abinda mutane suke na kashe barayi da kashe kai ko kwanto ne aka ba ce kashe shi ba kuna iya dauku da kai bilkin shi ya gaya mai eh tunda akwai fushi ko ba za a hana ce ka a dan taba shi ba ko ba haka ba yawa da an dan da kai daya bi masu hankali su hana ka da halaka shi su sai a miƙa ƴan sanda shi amma kar ka sake zama da hannunka a cikin kisa Allah shi kyauta zama waɗannan wasu hadisai ne wanda ya kamata a matsayinka na musulmi su dawo da kai cikin hayyacinka su rabar da kai akwai jama'a sun bi guda 100 irin waɗannan hadisai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin jawabi akan abin da ke cikin kisa na tashin hankali Allah ya tsare sai Allah ya ci gaba da cewa wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan kada kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake mai kyau domin cin dukiyar maraya Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi wutudihim naran wa sayaslawna sa'ira za su ci wuta ne duk masu cin dukiyar maraya sannan ku duba ku ga jama'a yadda dukiyar maraya ta zama ganima a hannun mutane kuma galibin masu cin dukiyar maraya waɗanda marayun fa suna jira ka zama gatan su don babu wanda ke samun access dukiyar maraya in ba na kusa da shi ba kanin mahaifi ko kanin mahaifiya ko kakanni to sai kuma ma'aikatan kotu da alƙalai su ma suna samun access dukiyar kafin ta zo hannun waɗannan da suke ake ganin su ne auliya'u al-yatama din amma kuma su ne suka shahara wajen cinye dukiyar marayun Allah ya tsare Allah ya sake cewa wa awfil kayla wal mizana bil qisti ku cika ma'auni da abun au bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah yake ba ma daura mu rai sai abinda ran za ta iya wato magana game da ma'auni abinda zai yi shi za kuma har ka saka a sikeli ko aka auna a tiya yanzu aka auna tiyar shinkafa daya aka sake auna wata guda daya ai kima ce yake measurement din na kima ne ba na keke da keke bane ba kamar a ce nan naira 1000 nan ma 1000 bane waye san shekar da cewa wannan ƙwayoyin shinkafa ne yawan sa daya ko tudin da aka saka na tiyar fulawar nan ta dan sai yanzu daya ne ba dai su zama daya ba amma dai an yi kusa da su zama daya ko daka Allah ba zai dora mana ba sai abin da zamu iya na fata mun gane mun auna kilan nama an ƙara auna wani ta yi daya ko daya auki ko naman da ke cikin wannan ya ko naman da ke cikin wannan nagarta to duk wannan an yafe an kauda kai saboda Allah ya ce la yukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu Allah ya ce in za ku yi magana ku faɗi abu na adalci ku faɗi gaskiya walau kana za qurba ko da ya shafi makusantan ku ko kanku kenan ko iyaye ko masoyanku ko ƴaƴanku ko wanda kuke tare da su Allah ya ce bi adillahi auf kuma ku cika alƙawarin Allah idan ku dauki alƙawari ku cika shi kar ku karya zalikum wasaqum bihi wannan shine abin da Allah ya ja kunnan ku akai la'allakum tadhakkarun dan ku zama kuna wa'azantuwa duk waɗannan da aka ambata guda tara tun daga kan wato haramcin shirka wajabcin biyayya iyaye haramcin kashe ƴaƴa haramcin alfasha haramcin kisan kai haramcin tunjukin dukiyar maraya wajabcin cika ma'auni da ainihin wajabcin faɗan gaskiya da kuma wato na ƙarshe da aka ce wato cika alƙawari kaji sune tara ko to duk waɗannan ba sa yiwuwa sai akan na ƙarshen shine wa anna hadha sirati mustaqima duk waɗancan abubuwan ba sa yiwuwa sai in an bi tafarkin Allah madaici shine bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayyar shari'ar Allah sai da Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqima kuma ga tafarki na nan madaidaici ku bi shi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bi hanyoyi na shaytan na dujal sai su raba ku da hanyar Allah kamar yake cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa akwai hanya mai dakkiya sannan akwai kuma hanyoyi kanana a gefe kowace hanya akwai labule akan ta an rufe ta akwai shaytani kuma yake kira mutane zuwa ga wannan hanya Allah ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abinda Allah ya ja kunnan ku akai ta yi ku dace ku samu ku tsoron Allah Allah ka samu cikin masu tsoron ka dan haka waɗannan ayoyi mallaka ya kawo mana su ne dan bayani akan wacce matsala ishta muka tsawaita game da ita kuma zai ci gaba da bayani akan ta shine matsalar kisan kai qala ta'ala sannan Allah ya sake cewa cikin suratul nisa'i kuma kana lil mu'minin wala mu'minatin wala kana wa makana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a sam bai yiwa ga mu'mini bai dace mu'mini ya bari har ya kai ga ya kashe dan uwan shi mu'mini ba illa khata'a sai in kuskure ne ya auku ba da nabi ba ma'ana ka kade shi da abun hawa ko ka buge shi bugun da ba na kisa ba ko wani abu makamancin haka amma da nufin kisa to mu'mini baya wannan wa man qatala mu'minan khata'a wanda ya kashe mumini da kuskure to ba kuskure ne amma ba za a ce ya ci banza ba sai ya biya amma ba za a ce a kashe shi ba da haka Allah ya ce fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatin wadiyatun musallamatun ila ahli zai bada zai yanta wuya wato zai yanta bawa kuma zai bada diya zuwa ga ƴan uwan mamacin wadiyatun musallamatun ila ali illa an yasaddaku sai su ce ziyafi diya ne ita ce wanda za a biya a cikin shekara biyar da shi da ƴan uwansa da waliyansa wanda inda mutuwa ya shi za su shiga da shi za su biya diyan diyan rai jama'a a yanzu wajen miliyan 150 ne ko domin raƙumi 100 ne za a kirga a ce bintu labunin guda kaza bintu makhadin guda kaza sai an yi kirga fa sai alƙali ya zazzaba ta ko zai ce to za ku bada misali a ce saniya a shekara uku guda kaza mai ciki guda kaza mai shayarwa guda kaza tsauraran bijimi guda kaza sai an kirga fa sannan za ku zo ku ce to ku biya cikin shekaru biyar ba za a ce ku tattara dukiyar ku gabaki daya ku biya ku tsiyace ba yadda waɗannan matsiyata suke kidnap ba za a ce ku ya za a ce to ku rubuta ta ya za ku biya alƙali da sa a gayyato duka masu kuɗin cikin danginku kowa a duba arziki shi a sami haraji saboda dan uwanku yayi kisa da kuskure irin wannan kisa da zaka je da gudu da mota ka buge yaran mutane ko da keke nafe ko da mashin ka buge yaran mutane ka kashe shi ko ka je baka iya mota ba ka je ka kashe wani ko irin waɗannan likitocin likitar amadin gaya ga san san cika gari buni buni su danna mutum allura ko su farka cikin shi sai ka kashe mutane ko su baka prescription na kamar za a ba maka ci suna kashe mutane to duk wannan ne akan su sai in an rasa wannan ne fa za ta buga magana aji fa tahriru raqabatin mu'minatin in ka je garin dake sai da bayi yanzu ko nawa ne ko wallahu a'lam an ce ana samun su wasu a Niger ko a Mauritania ko a Yemen na da zai Mauritania na ce an nan kasuwar da kasa aka ce aka ta dariya ko ba an nan mu shi na ga an ce a garin nan kuna da bayi ina so ga kasuwa ashe duk ƙarya ne ko kuma boye suke tira wallahu a'lam almuhimu dai za a yi kimar nawa ne ran nawa ne wato farashin bawa mumin sai ka cire kudin sai ka sadaka da shi sai in baka da shi ne za a tafi batun azumi wannan ka kashe mumin kenan Allah ya ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum ko sai ya ce mene huwa mu'minun fatarir raqabatin mu'minatin wa menene ma ya kace nan shi babu diya ko fatarir raqabatin mu'mina a haka ne kuke wa in kana min qaumin bainakum mithaqun shine fatarir raqabatin fadiyatun musallama ila ali la yusaddu idan ka kashe mu'ahidi amma ƴan uwan shi kafiran yaki ne su ba za a ba su diya ba dan kun ya kun yi empowering din su su sai kai kafarar rai din kawai idan ko ka kashe mu'ahidi ƴan uwan sa ma mu'ahide ne su kuma za a ba su diya bayan kai kafara ba tare da rakabata sai a enta baiwa ko shi enta baiwa ne kadai to haka dai Allah ya ta bayanin waɗannan ayoyi suna nan mabambanta a cikin suratul nisa za mu gabo su daga cikin su sai ya ce man yaqtul mu'minan fadan Allah man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu adaban 'azima wanda ya kashe mu'mini ko da gangan to wannan sakamakon shi wutar jahannama ce kawai sannan Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsine mai albarka Allah ya tanadar mishi azaba mai yawa babu wani lifi kwaya ɗaya da a cikin hadisi da aka mishi wannan kuce-kuce a Qur'ani ita ma kisan kawai cewa aka yi wuta amina shirka cewa aka yi wuta amma shi wannan wato za a wuce jahannama khalidan fiha bai isa ba kiyana wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine mishi albarka wa adda lahu azaban azima Allah ubangiji subhanahu wataala ya mishi tanadin azaba mai girma bayan shiga jahannama kenan ba maimaitawa ba wa qala ta'ala Allah ya sake cewa min ajli zalika katabna ala bani isra'ila min ajli zalika sakamakon haka to menene zalika malamai su maganganu wasu suka ce alqatil wa jarimatu wancan habila da kabila da ya kashe dan uwan shi da kuma ita kanta laifin ita kanta jarimar shine zalika sakamakon wancananka Allah ya ce katabna ala bani isra'ila muka hukunta wa banu isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard wanda duk ya giringidi shi ya kashe wani rai ba tare da wani rai ba aw fasadin fil ard ba tare da kuma barna a bayan kasa ba shine shirka da kafirci ko bokanci Allah ya ce fa ka annama qatala nasa jami'a Allah ya ce kamar ka ce ya kashe dukkanin mutane Al-Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yace malamai sun yi rawar kafa sun kasa gane me Allah yake nufi da wannan kwatancin dan me za a ce mutum ya kashe guda daya amma kuma ya kashe duk duniya ko dai ya kashe duk bayin Allah yace wasu sun ce saboda uqubar da ra'ayi mutum a kamar uqubar wanda ya kashe duk duniya shine wancan kuma da aka ce jahannama la'ana ghadab azabun azim suka ce wannan shine abin da yasa aka mishi wannan ibnu abbas yace fa ka annama qatalan nas jami'an wannan take banta ne da wanda ya kashe ko dai annabi ko manzo ko wani jagora a cikin al'ummar musulmai wanda yake rumfa ko mun gane idan kuma wanda ya kashe malam albani wanda ya kashe malam jafar da wanda ya kashe sadauna to wannan fa ka annama qatalan nas jami'an yau musulmi musulmi ba karamin barna yau musulmai ba domin ya kashe wata rumfa ce ta al'ummar musulmai ko mun gane to shi Ibnu Abbas yace ya ta kai kai akan haka faka annama qatalan nas jami'a wa man qatala nabiyyan aw imama adli wasu malamai suka ce a'a abinda yasa ake cewa da saboda in ka dauki daya gaba wa man ahyahu domin wa ma ko man ahya faka annama ahya nas jami'a wanda ya kisa to ya bude wa mutane kofin fitina ne gurma wani zai jima wani zai bada ma wani zai to shikenan ya bude kofa kamar ya kashe mutane gaba daya shi sa inda ya yin kisa to kamar ya raye dukkan mutane haka dai malamai suke ta kawo maganganu iri daban-daban al-Imam al-Qurtubi yayi ta kawo su wani kuma yace Ibn Zaid kenan yake cewa man qatalan nasa jami'an yan man qatalan nasa man qatalan nafsan fa ka'anna ma qatalan nasa jami'an lima yalzamuhu saboda abin da ke kansa min al-qawdi wal qisas domin shi ma yanzu ya ja sanadin a tsariyar da rayuwar shi sannan wa ma yalzamu ahluhu min ad-diyya sannan ya sa wa ƴan uwan shi bala'in da ke kan biyar diyya miliyan 150 da ma ya zuwa sani ko gwamnati ce ce da dangi kace sun biya wannan kuɗin daga ƙarshe da ya gaba kawowa Imam al-Qurtubi sai yake cewa Ibnu Athiyya yace duk waɗannan tashbihat din duka suna iya hawa yace at-tashbihu ala ma qila waqi'un ala ma qila kulli duk abin da aka fara zai hawa Ibnu Athiyya ne ya faɗi wannan to mu kiyaye ga wata fa'ida Ibnu Athiyya a tafsiri iri biyu kuma so da dama ba a gane wa aiki ne akwai wanda suke ce mishi Ibnu Athiyya al-Qadim akwai kuma Ibnu Athiyya al-Mutaakhir al-Mutaqaddim da al-Mutaakhir wane ne al-Mutaqaddim shine Abdullah ibn Athiyya Abdullah ibn Athiyya malamin qira'a ne muquri Dimashqa yana tafsiri rubutacce sunan shi Tafsir ibn Athiyya wannan rasuwarsa shekara ta 383 a ƙarshen ƙarni na 4 shine Ibn Athiyya al-Mutaqaddim akwai Ibn Athiyya al-Mutaakhir shine Abdulhaq ibn Ghalib ibn Abdurrahman al-Garnati mutumin Andalus shi kuma wannan malamin tafsiri ne ko malamin fiqhun malikiya shi kuma ya rasu ne a ƙarni na 6 shekara ta 542 to an ce Ibn Athiyya yana iya zama kowanne a cikin sa in ba an tantance wanne ne ba in kana da kwakudu ba tantancewa sai ka koma tafsiran ka ga wanne suke nufi idan kai dalibi ne ko bincike amma ba ka ba malam ya ce kai malam ya ce Allah ya karba ko mun gani dukkan su hujja ne Imam al-Qurtubi yake cewa duk wanda aka ambata a nan yayi ya dauki wannan hukunci ma'ana duk waɗannan magana malamai suka faɗa akan fa ka annama qatala nasu jami'a abu ne karɓaɓɓe wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a wanda ya raye wata rai to ya ne raye wata rai ka tsare ta daga kisa kaga za an koro ne za a kashe shi ka hana an kana da sultani ka koye shi ka dauke shi a mashin ka ruga da shi da gudu ka tsare shi ko kai maza ka kira hukuma ta zo ta hana to shine ka hana kisa jama'a mu ji waɗannan nasoci fa da hadarin da ke cikin su yanzu zaka ga mata suna yin kisa ta kashe miji ta kashe kishiya ta kashe ɗan kishiya dan ruko maraya shi wannan mata ma fa suna yi wato aiki ne na mutane marasa imani ina ga mace take iya wannan wata ta zuba mijin fiya fiya wata ta taka mishi wuka a ciki wata daga jin labarin an ce ai za a bashi sadaka wata ya shikenan da dare ta danne shi da kudo da kashi ita mata fi shi kiba da kuma alwusu tsin shi kawai cika wa fil hadith sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu ma yuqda bainan nasi yawm al-qiyama fi ad-dima farkon hukuncin da za a fara yin kiyara na al-qiyama na tsakankanin mutane wanda hukunci zamu tsakanin Allah da bayinsa nan sallah za a fara to amma tsakanin mutane isu rigingimin tsakankanin mutane za a fara da rigingimin jini wannan hadisi ne tabbatacce Bukhari da Muslim sun fitar da shi daga sahabi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya kashe wani wanda aka kashe din ranar alkiyama zai shako wanda ya kashe shi yazo da shi gaban Allah yace ya Allah ka tambaye mu wannan me nayi mishi ya kashe mana shi da kanshi zai kawo mutumin da ya zalunce shi ya kashe shi gaban Allah ya nemi Allah ya fita masa da haƙin sa wa kad qala al ulama wa akbarul kaba'ir ba'd al kufr qatlun nafs allati harrama Allah ya ghayr al haqq malaman musulunci suka ce mafi girman zunubi a cikin zunubai bayan kafirci shine kashe ran da Allah ya haramta a kashe wal qatlu salasatu anwa kisa iri uku ne a shari'a ahaduha na farko al amdu al mahab tsantsar kisa na ganganci wanda dama ka nufaci kashe rai huwa an yaqsida man ya'lamuhu ma'suman bima yaqtulu galiba mutumin da kasan jinin shi ka tangage ne kuma ka nufe shi da wani action wanda ka san irin wannan action din a bisa dabi'a yana yi kisa sawabu kana yaqtulu bihaddihi shin zaka kashe shi ne da wani kaifi ka saifi kaman takobi wa nahawi ko wani abin da yake matsayin takobi kaman wuka ko gaya ma jini na wuce ko tsitaka ko mashi ko kibiya ko makamantan su au bi thiqali ko da nauyin abin ba da kaifin makamin ba da nauyin shi ka sinda kaman guduma ka dauki wani abu mai nauyi guduma ko sanda ko gora kama kawo mutum wanda ka san nauyin is enough ya ainihin kashe mutum wa kuzinil wa kuzinil qassa da kokara ita ce kuzin kokara ko kulki ko sanda kaga shi ma nauyin ne the first din da aka yi duka shine zai kisa aw bi qat'in nafsi anhu ko a shaƙe mutum a hana shi numfashi a danne shi da filo ko a matse masa bakinsa da wani hankici wanda yake dauke da wani abu da ya shaka numfashin shi zai rikirkice ya mutu yace kalgariki katabrik kaman adilme mutum a cikin ruwa wal khaliqi ko a shaƙe masa wuya aw bi ghayri zalika ko da duk wani abu wanda ba wannan wanda yana mana kwatancin abinda an san a dabi'ance za su iya kashe mutum aw bi ghayri zalika kal hariq kaman kunna mutum wuta a cikin gidansa ko ɗakinsa ko abin hawansa yadda yake akan titina din nan da sauransu ko a sa mishi taya amma yake mutum ya fadi a sa taya a jikin jikinsa da itatuwa a kunna wuta da fitar kaga wannan shine tahriq wa ilqa'i min makanin shahid ko a wurgo mutum daga saman bini wani wuri mai nisa a hauda shi a turo shi ya fado wa imsakil khisyataini ko a rike masa dan marena testicles dan gwailarsa amma da wannan dan dake ciki a matse shi ko a dandake hatta ta khurujar ruhu har ya fita wa yusaqal sumu alqatala ko a bashi guba wanda yake an san guba ne kisa akwai guba wanda baya kisa social poison ko taba mai social poison ko goro amma akwai gubar da an san da zaran ka shata to yanzu ne za ta kisa amma ruwan fiya fiya ko wani abu na yan asibiti da yake ce mishi acid ko suna nan da yawa da irin su su wanne sniper ko bari mu babba dan su wanda wani mugun da yaji ka ba shi ta an saki yawa a sa mutum a cikin abinci ko abin sha ko a danne shi da karfin tsiya a dura masa wana hu zalika fil af'al da ire-iren wadannan kaga bai fadi bindiga so zamu ba bindiga sai suka ce da bindiga kuma a haifi mutum da ainihin bullet a kashe shi a makasa duk wanda yayi wani irin wadannan abubuwa ko wasu makamantan su wanda a dabi'ance da al'adance an san suna kisa to yayi kisan kai kuma ya nuface shi da gangan ya za a jari ya nuface shi da gangan daukar irin wannan makamin kan mutum ganganci ko kuma dama akwai adawa a baya ta kamfano ko ka sha ambata wallahi sai ka kashe wani shi sa jama'a mu iya bakunkunan wani zai tayi wannan sutun yana ganin abun banza ne haka tana faruwa da an je gaba alƙali wannan shine hujja na farko a gensu cewa ai ka taɓa faɗa za ka kashe shi da haka ko ba ga san da kai kisan ba kai ne prime suspect da an zo a faɗa a tambaya a ce waye abokin gaban shi ce eh ko wallahi wani fa aure kuma aure ya hada su kuma shi wannan da aka kashe shi ya aure gudu ba kuma ya dinga dan tsuwa cewa wallahi sai ya ga bayan shi to kai ka kashe shi kuma ka kashe shi ba za ka sha wahala kafin ka fito musamman a wannan zamanin da in aka kama ka da wannan laifin to za a yi ta rikirkita case din ne saboda a yi samun kuɗi da ƴan sanda da lauyoyi da ƴan waye duka suna so su samu abinci a cikin case da haka ba za su bari ya tafi simple ba za a yi complicated din shi a ce kai ai abin ba zai yi ba ana kama ka daga nan za a wuce da kai shankwata wurin CID wane ne a tafi da kai SSN ba za su barka a garin da aka kama ka ba sai a dauke ka a tafi ka Abuja ko a kai ka Minna ko a kai ka Kaduna in zare ne ko su ba ko ina ne daga nan rikici yayi kamari kafin ka fito sai ta Allah in ma fa zargi ne kenan bai tabbata Allah shi kenan fa hadha idha fa'ala hulqatin wa huwa baligun aqil duk wanda ya aikata irin wannan abu kuma mutun ne baligi mai hankali ba mahaukaci ba yaro ba wal maqtul ma'sumun wanda aka kashe din kuma jinin shi tsararre ne musulmi ne ko mu'ahadi mukafi'un lahu wanda suke matsayi daya wajen darajar jini wajaba fihi alqawl to wajibi ne a yi kisasi idan kuma akwai wasu bambance-bambance shine zama wato ba kamar da Allah yake cewa zamu zo mu je zai ambaci aya ya ladina man kutuba alaikum alqisasu fil qatl al hurr bil hurr to kaji mukafa'a kenan sannan wal abd bil abd ko wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf ko wa ada'un ilayhi bi ihsan ذلك تخفيف من ربكم ورحمه malai suka ce al'umman nan ta musulunci ta kadai akai wa wannan shine malan shi zalika takhfifu min rabbikum wa rahmatuhu amma ce ayar a can mai bayani almuhimu shine mukafa alhurru bil hurr wal unsa bil unsa wal abd bil abd to aka samu adabul mukafa ta an yaqtul al abdul hurra bawa ya kashe da to kaga babu mukafa ko kuma an yaqtul hurrul abda da ya kashe bawa babu mukafa a go nan ne ake iya samun yanayin da za a samu canji a ce to a tafi zuwa ga biyan diya dan bai yiwa a kashe da dan ya kashe bawa haka batu akan kashe namiji ya kashe mace kuma ta kashe namiji ko kuma babba ya kashe yaro kuma kamace haka idan akwai maganganu za mu zo mu ci sa gaba insha Allah in babu mukafa akwai wanda kowa mukafa Allah ya yi kisa za a biya da kisa domin annan nafsa bin nafsi rai ne da rai akwai inda kuma in mukafa ba ta samu ba za a tafi zuwa ga kisasi abin nan ga diya wa huwa an yumakkana awliya'ul maqtuli min alqatil yanda ake alqawl shine wadanda suke waliyan jini sai a kamo mutumin a ba su shi a ce to ya tabbata shi ya kashe dan uwan ku gashi nan kura fa in ahabbu qatl in suna so sai su nan da nan su kashe shi wa in ahabbu akhadhu diyata in su so kuma su ce to mun yafe a ba mu diya wa in ahabbu afau in sun ga dama su yafa jinin da diya ga baki daya ba dole ne sai sun sa makami da kansu sun kashe ba amma su ne suke da yancin su ce a kashe ko a bari man qutila lahu mazluman faqad da'alna lahu yanzu wanda yake waliyin jininsa yana da yanci ya ce kisa kawai muke so ramuwa muke so a zo a rama a gaban su suna gani sai to alhamdulillah an yi ɗaya da ɗaya kuma shi ma ƴan uwan shi da matan shi da ƴaƴan shi su ji zafin mutuwa kamar yadda muwa muka ci shikenan an yi ɗaya da ɗaya ko to shara'a ba ta cika son wannan saboda wannan yana da kuma consequence yana da tabi'a in akai haka yana iya zarra a gaba tsakankanin waɗannan dangogin guda biyu to ba a san gaba tsakanin musulmai dan haka shi sa sai aka kawo cewa to in shari'a ba ta ce kar su rama ba amma fa tana ba su shawara ina ma da san su diyya in suka shi diyya kaga ko ba ko me su rage asara aka ba su miliyan 150 ai za su dan malaya ke marayu ko ko ba haka ba sannan su kuma waɗancan an tausaya ma waɗanda ke ƙarshen mutum wannan musamman idan ya tabbata cewa kisan ya faru ne cikin fushi da wani yanayi babu laifi alƙali ya ba su shawara cewa to kun ga musamman ana ce talakawa ne ba su da shi idan ku sun bi ƙarfin kuɗin dan sai da miliyan 150 yanzu mu talakawa ne muke ganin miliyan 150 kuɗi ne amma a cikin dangin wasu za su ga me miliyan 150 ita din banzanta kai za su iya bada wannan kuɗin ma ma alƙali dan ya ce a kashi za ga irin wannan su kisa ya fi musu dan zafin kawai suke ji ta so su huce shi sa yana al'amari yana gare su idan suka yi sabani wasu suka ce mun yafe wasu suka ce wallahi ba mu yafe ba ba za a ɗauki maganan wanda suka ce mun yafe saboda ɗaukan magana mafi sassauci za mu zo mu ji wannan a gaba duk da yake wasu sun ce eh saboda matsalar faman ufiya lahu min akhihi shay'un wannan shay wannan shine wani bangare da zaran wani bangare ya ce na yafe shikenan wattiba'un za a bi sawun diyyar bi ma'rufin wa adawun ilai bi ihsan su kuma su biya da kyautatawa wannan kaga kenan maimakon yanzu a rasa rai biyu na musulmai to an rasa daya kuma wasu musulmai sun samu jari mun gani idan kai zama ba su bukatar wannan kudin shikenan ya ce to dama asali shine kisa shine al'aslu alqawli shine asali ka kashe shi to kai ma ka ji zafin kisa yadda ya ji matan ka ta kaba yadda matan shi suka yi ƴaƴanka su zama marayu idan shi suka zama marayu shikenan kai kuma an tsarkake ka daga wannan laifin zaka zama kun ga wannan Allah ya sa wannan dokar ne saboda fa kar ka dai lahira ka fuskanci wancan hukunci wanda za ku jahanna ma khalida fiya wala anu wa galiba alai wawaye wawaye dan kake kika fuskanci hukunci yanzu mu da muke rayuwa a san da ba a wannan shari'a kaga duk wanda ya kisa yana fuskancin wancan hadari kenan yanzu ne yafi dacewa kai nesa nesa da kisa yayin lokacin da yake shari'a musulunci wanda zaka kama ka a yanke ma hukunci ka tsarkake kenan domin duk wanda mun karanta a baya cewa duk wanda ya wani laifi aka yi mishi kisasi ko aka yi mishi haddi to wannan haddin da kisasin tsarkake shi ne daga wancan babban zunubi da ya auka mishi Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya tsare zuriyar mu da al'umman mu Allah kuma ya gafarta mu gabatan mu Allah ya sa mu cika da imani zamu saurara a nan wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu wassalamu alaikum.